na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Bankiri. Kwamitin tattara bayanan sirri a Majalisar Wakilan Amurka dake gudanar da bincike na tsige shugaba Donald Trump ya fitar da wasu bayanai a rubuce wanda wasu jama'ai guda biyu suka gabatar mai a jiya Asabar, wanda za a saurari bahasansu a bainar jama'a a mako mai zuwa. Yan majalisa masu gudanar da binciken sun yi wata ganawar sirri a jiya Asabar tare da Mark Sandy, wani dadaddin jami'in hukumar kasafin kuɗi, wanda ake sa ran zai bada muhimman bayanai akan jinkirin bada taimakon soji da Amurka ke baiwa Ukraine na dala miliyan 400, wanda ya kamata a ce an bada waɗannan kuɗaɗen tun cikin bazara. Rubutattun bayanan da aka fitar a jiya Asabar suna cikin bayanan da aka gabatarwa kwamitin a wata ganawar sirri a baya tare da tsohon jami'in hukumar tsaron ƙasa Tim Morrison da kuma Jennifer Williams, wata hadimar matabakin shugaban ƙasa Mike Pence. An shirya Morrison da Williams za su ba da bahasi a ranar Talata a gaban kwamitin. An kashe akalla mota ne 8, kana wasu da dama sun jikata da yammacin ranar Juma'a a kasar Bolivia, yayin da jama'an tsaro suka bude wuta akan magoya bayan tsohon shugaban kasar Evo Morales. Jama'an sun ce an kashe abokan tsohon shugaban a garin Sacaba dake kusa da birnin Cochabamba. Galibin waɗanda aka kashe da kuma waɗanda suka ji raunukan an harbe su ne, in cewar wato daraktan asibiti na wannan garin. Masu zanga-zanga sun ce 'yan sanda sun bude wuta a kansu a lokacin da suka yi yunkurin tsallaka shingen da sojoji suka kafa domin bincike. Morales ne ya yi murabus ne a ranar Lahadi a makon da ya gabata, biyo bayan matsin lamba da 'yan sandan kasar suka mai dangane da zanga-zangar da ta mamaye kasar na rashin adalci tsakanin al'umman kasar. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojoji da dama a ma'aikatar sojin China sun taimakawa wurin wato kawar da shingaye da masu zanga-zanga suka rufe tituna da shi a jiya Asabar a kasar Hong Kong, karon farko da sojojin daga bariki suka bada gudunmuwa tun lokacin da aka fara zanga-zanga a yankin mai cin gashin kansa na China watanni 5 da suka gabata. Yan majalisa masu ra'ayin demokradiyya sun gaggauta Allah wadai da wannan mataki a matsayin wani take dokokin Hong Kong ne, wanda suka haramta wa sojoji tsoma baki har sai gwamnatin Hong Kong ta bukaci a yi haka a hukumance. Ana kallon wannan shawaran a matsayin wani sabon yunkuri ne da Beijing ke karawa domin kara ayyukanta a Hong Kong, matakin da ya huskanci bore mai yawa a makon da ya gabata, biyo bayan mutuwar wani dalibi kuma mutuwa ta farko da aka samu a cikin zanga-zangar da aka fara a Hong Kong. Masu zanga-zanga a Iraki sun danna jiya Asabar har kusa da wani yanki da aka bashi kariya sai a tsakiyar Bagadaza, inda gidan majalisar dokoki da ofishin jakadancin kasashen waje ke wurin a cewar jami'ai. Jami'an tsaro a Iraki da na kiwon lafiya sun ce masu zanga-zanga sun kwace ikon dandalin Khilani Square, mai muhimmanci da kuma wani bangare da ke wato na gadan nan da ke kai ga inda ake fama ake da tsananin tsaro a kasar Iraki da ake kira Green Zone wanda ya hada da mazaunin gwamnati a Bagadaza bayan zanga-zangar da aka fara wata gudun da ya gabata wace take ƙara ta'azzara a cikin wannan lokaci an samu tashin bam a cikin daren Juma'a a kusa da dandalin Tahrir Square masu wato matattaran zanga-zangan kasar kenan ya kuma kashe akalla mutane uku wasu 18 kuma sun jikata an kuma samu ƙarin tashin wani bam da yammacin Juma'a a kudancin birnin Nasiriya ya kuma jikata mutane da dama Da karshe a halin da ake ji kuma shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyarar bazata a asibiti domin ya duba lafiyar shi a jiya Asabar lamarin da fadar White House ta ce duban lafiya na shekara ne.
Kenan kuka saurara. Kuma dalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaitin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna.
Na kasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Shirin na yau ya sabka a birnin Damagaram na Jamhuriyar Nijar inda Tamar Abari ta tantauna da wani bawan Allah mai bukata ta musamman Babaye Gurugu dake fama da larurar shanyewar kafafuwa amma kuma hakan bai sanya masa mutuwar zuciya ba domin ya rungumi kasuwanci tun yana sayar da kayan danye irin su rogo dankali maga da makamantansu har ya kai matsayin cikakken dan business inda yake sayan kayan kawo ta dakuna da kayan ado na mata irin su zinare da dai sauransu domin ya sayar ya samu riba ba idan rashin kafafuwa ba kwan shirin na yau mutun ne da Allah ya jarabce shi da rashin idanu amma kuma ya dage da neman na kansa da nufin hucewa kai takeici har ma ya taimakawa ƴan uwansa ya fara da yiwa wannan shiri bayanin yadda aka yi tsinci kansa cikin halin na kasa
lokacin da ta samu lokacin ina lokal jungle ina lokal jungle lokacin nan sai aka mai don share zauna muna share da na kwan lokacin nan sai ciwon lokacin ina jin kadan kadan bai da sai aka yi ta kwaliya ta jikin makwanta sai aka mai don muna sai muka koma can to ina can muna 72 sai ciwon ciwo ya kari na hana
tamam daga masassara da kawara ko
ba to na yi masassara ma ba ni maganin masassara to ciwon kuma sai koma ba na masassara wani a wannan muna zuwa lokacin muna zuwa lokaci yan kalas din suka dinga goyo ni suna kan sai wani ana ce ma ni kan kan ba shi ya raba ni da ya zo gaya ma da tun da habbe da wata da yan na kan lisha ban tuba zo gida ba an tashi to ma harin da aka ce to a bar lokacin na zauna an na kwanta tahiya sai ta gagara ba to daga wannan dai ina tahiya da kafafuwa da sanda ya gagara sai na dinga fura irin na kwado kuma daga wannan sai ta gagara na hau duluma ko ina yi duluma kuma ka to yanzu sai suka kai likita suka ba allura 34 to shi ya sa ba kafafuwa suka murki suka kiya allura 34 aka kuma likita da daga nan da aka sako ni kuma kwanci a ƙasai gagara in zan kwanta sai an dai mai kafafuwan da hannu ka hadde wani lokaci na hau kujera kuma na wani barce 10 na rana ban tashi ba tun juma'a na hau kujera ta
to koya aka yi ka fara wannan ka fara sana'a
to sana'a can da farko na taba yi dama can da wani ma kai an mun zo da kalkwa sai mun shiga share da na da kaya dai ka iri iri dai na haka kamar abin da shigo na zamani su rogo mu dafa masara tuba nan duk kai ma wanda fa shi muna saida eh ta ara dora mu shiga share duk rijiman su da muna yi muna saida guri sai mun sauko mun je mun da mu dole mu tela kwanin ma dai
to da wannan na kasa ta same ka ya akai ka fara sana'ar
eh to lokacin da na fara sana'a wani lokaci dai ina da ɗan canji na to wani dare ba gidan ya kawo mun maga ita a can garin da yake zuwa akwai maga ɗan ba shi jika daidai ya so ta bahu a jika 150 ya mai 50 to daga nan shi ke nan sana sai ta ƙari yana kama ga na kama kuma yana sai da ka ana kama ga yana sai da tibi shi ne zinariya tafi wani dishaka ana kamun yana sara da kudin da ya dama kan nijiya ne to da muka sa muka yi zariya na ke sana'a ta mata sidi shirgado matala zina ni ne kawa ciniki na ban sai da kare ba da kamar takalmi haka na sha san takalmi da ne buhu guda ban taba sai da kodai ba
sai dai wannan kayan na mata
su wannan su ne dai muke sai da na an ban sai da na mahin ka gidan jagor akwai uwa na can saji a mu su majalar jagor majalar kwantara su nake ba ya sa'ar sai da mu don huwa da ranta da kanwata ko mu muke kasa nan da ni da ita an abu dai in ga agauga ne sai mu ba da sun je sun sai do da lalle ko sai mu hudda su
an ka ba da lalle suka sai do maka
sai mu hudda su ba ka ba su lada ko su ma ba su komai ba su dai wata sabga ba suna dauka kan su in dai abun kamar kina ke so ciniki a wannan sai ji abun kan kanuwa na kan su ɗan haya gidan ma in na samu kamar da shamu sai na ba su ko biyar su ma su sai da su samu na doji ko in ba su bibi haka nan ko duka na sai da kana sai in ba su jika-jika kuma in ce su ma su ɗau tukwane akwai ɗan haya wanda muke tare da su akwai su kanuwan na ba.
Haka
dai kasuwa ta yi ƙarfi. Kasuwa ta yi ƙarfi. Mun baro can yi na komo nan har ka haya wanda ya gadi da taro mu da muka zo nan akwai kura da wasu laraba suka ba tsohuwa taruwa ce to mai kura sai kashe fitan nan na zo nan na shiga haya da ita ina yi da yau da kuma hannun sai kura ya kuma
to kurayen masu ga ruwa masu ruwa masu sai da ruwa kake ba kurayen naka suna sai
su wace ba su wace ba to su wanda suka kashe fitan nan da kurayen na kasa na yi mai so zuba ruwa an gaba ka dauka 20 ne ka je ka cika da ruwa ka kai gida an karama ce ya lugo mana su ne maka ba
irin wannan taimako da ake ba na kasassu kamar ka taba samun wani taimako daga wata kungiya haka ko kuma daga ko wasu hukumomi
a ban taba samu ba ni dai durbo na da taimako tun na sai ni kunci amma wani lokaci suka sa ni na hoto aka yi wanda aka tara guragu medical comment ruwa to lokacin na alizazu ne dan jira alhaji zado tare maka girma wuri dai da shi kuma shi dai sai ni kwana kaman ta nake ne to sai suka ce ai ba sai na zo ba ina nan ma ina gida ma da sai zai tarota wannan duka sanai hoto ne kan ta guragu ban taba samu ba ina gadi ana raba suna huce ba ta wani to sai akwai makaho nan mai famfo mana hagu shi ya ce in kan ta makahi don da shi ne mataimakin sarkin makahi na kaso guda na zango na mun ka wani abu kuma sai ce in ka kan ta sai a banta wannan su an amsa wannan laraba tiya biyu tiya uku kuma lai ta zo suna ba ni nama haka da na sallah wanda aka yanka.
Malam Babaye, wannan sana'a da kake yi kamar wani irin amfanin ta ka samu?
To ni dai amfani da kani da Allah ni dai ban yi gida ba na zauna dai saboda Allah ni dai a gidan ba a yi a gidan da kanuwa na da ni abinci kowane ko na sallah ne ni ina wannan a gida ba ko duk abin da ya sa ka haɓa kwata ba duk wanda Allah ce da ni ina da ina taimaka miki da wani na suka da su.
To kamar yanzu a haka da kake bisa wannan kujera kana buƙatar kamar taimako akwai cikin yan uwa naka wanda yake kula da kai yana gyaggyara ka da sauransu?
Eh to akwai yara gangana akwai yara wanda dai ciki kai ne makewa akwai wani makwata kuma akwai na akwai wanda muke da in na buƙaci in shiga ban daki don shiga na buƙaci wanka kuma zan shiga da su ne muke nan a bisa kan titi ba.
Ka ce akwai larura ɗaya da ta same ka yanzu kamar ta ido ko?
Eh. Kamar yare? Da idanuwa na ji ba da wani da ido ido na da rihe ina da sati guda ba bai yake kama magani to na sa maganin bai ba kuma ran da baban ya koma da dare ya musu wani kala ya muka shiga gida cikin dare na ka ji shi yana da hawa ya rasu to ni kuma daga ran nan ni dai na ga lokacin da aka shi hudu gawa a wuri na kuma daga shi ne ido ba ji
shi baban naka
yau shekara 15 kenan daga nan ido ya koma.
Baka je ba asibiti?
Na ji har kishi bai ba.
Ka je asibiti?
Ta suka yi bai da komai idan lahiya shi lau.
Amma ba ka gani da shi?
Ban na gani ba.
Amma haka nan kake gudanar da sana'a ka tare da taimakon yan uwanka?
Haka nan muke sana'a da hasila ka ba muke sai da wani.
Yanzu da yan uwan naka su ne suke tallafa maka kuna sana'a ku?
Eh muna sai mun samu kuma in suna kusur ko yana wurin nan da hasa ta dace a yi ne kuma suna nan lahiya lau.
To kamar Babaye, kamar mutane yawanci wanda Allah ya dora ma na kasa irin wannan suna kamar mutuwar zuciya zaka ga suna bara da sauransu kamar kai yaya kake ganin bara
eh to ni ban taba zuwa bara ba ina sana ta bana bara ba to shi yasa ai ni da rake sana kaya gare ni sai amma budurwa almiya gaba na kin ga bana shiga gari bara ba a ni na sana ni ban bara a kasashen da aka ci gaba da ayan hana kai an kuma ya taimaka aka ce da ya taimako da yana ta ai daidai ne kenan gaskanci ne wani ma ko ne na so zai baka wani ko ya baka an kai ko ka cika da za wani toki zai ko ne sai sana ni yanzu a da haka da rake ta da yawa na in ce sha wani ubangiji kuma Allah ba ya hana ni wannan rasa abuwa ni ku ni da kan gurgurci na ba mutum duka yake ba ce da ba sai dai ko ba ko wanda bai san da ni ba dole yake da dama kama gurgun ne makawa ne mutum da ya za a yi ne wani sana'a ta ce musu wani yawon da ya wani kanci har sai an bar gari a yi bulaguro a kan bara ya taba gwamnati ta taimaka.
To masu sauraro nan za mu rufe shirin a yau sai a tarbe mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin idan Allah ya yi a madadin Babaye Gurgu dan business na Damagaram da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari. Ni Sulaimu Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku mu ne lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka ba roki ka don ka goyi ba.
Tunana Abdulkarim Dayyub shugaban rundunar adalci ta Najeriya.
Ine mai suna Pastor Simon Dolly, Secretary General na Christian Solidarity Forum.
Sunana CSP Sani Baba Inna, ofisin kakannin rundunar 'yan sanda na Abuja.
Sunana Maryam Mamman Nasir, ni ce shugaban kungiyar nan ta Arewa Initiative The Way Forward.
Sunana Yakubu Sa'idu, shugaban Hausa Fulani Haɗaka FCT.
Sunana Comrade Afan Buba Abuya, mai taimakawa ministan sadarwa Dr. Isa Ali Ibrahim Fantani.
Waɗansu daga cikin mahalarta taron da sashen Hausa ya shirya ofishinmu da ke Abuja domin yin bibiya kan batun satar ƙananan yara da ke nema ya zama ruwan dare a Najeriya. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin hanyoyin shawo kan sace al'umma da kare haƙƙoƙin bil'adama yau shirin domin iyali ya yada zango a birnin tarayya Abuja. Inda sashen Hausa ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan sace-sacen ƙananan yara. Biyo bayan ƙwato waɗansu ƙananan yara tara da aka sace a birnin Kano aka kai su a Anambra inda aka canza musu sunaye da kuma addini. CSP Sani Baba Inna ya fara da yin bayani dangane da sace ƙananan yaran nan.
Al'amarin nan gaskiya babu daɗi. To kafin mu je can an gane mutane a Anambra Onitsha, kwanan nan aka gane a Gombe. Danga wanda aka gane a Lagos. To kafin mu je da nisa dai matsayin yan sanda a wannan al'amarin kamar mutum ne da kayansa baka kula da shi ba za a zo a dauke maka mafi yawa laifin nan gaskiya za mu ba iyaye don ko kafin mu shigo nan aka samu reporto a Kano akwai anguwa musamman yara kaman garke suke suna yawo ba almajarance ma suke ba inda suke kwana ba sani ba ko da yake akan titi suke kwana da safe in ruwa za su siyar in wanke glashin mota za su wanke suna nan dai suna yawo a cikin gari ba wanda ya damu da al'amarin su sace-sace da aka yi aka gane su a Onitsha din nan ya kawo issue babban issue da ya kawo don dai an mai da su wani addini shine major concern da ake kuka akai ba wai doke yaran nan bane in maganan gaskiya za mu yi don kullum ana doke yara kullum ana kan dokewa 90% of complaint din ma ba a fitar ma duniya wani yaro ya bace zai ce to Allah ya bayyana shi ayi addu'a mayo ya koma gida inda ya fito mayo ya tafi dandi ba a damuwa major issue da aka yi yanzu an yi fushi akan an doka su an yi converting din su shine major issue da muke fama da shi yanzu haka amma alhamdulillah Kano state government ta yi passing doka death sentence duk wanda aka kama yayin kidnapping. To mu yan sanda mu masu tilasta doka ne. Dokokin kula da yara a kasan gaskiya babu sosai. Akwai Child Right Act da muke da shi, ina ji a Nigeria kila states guda 7 ne ko 8 suka yi adopting abun, inda zai kula da yaro har ya kai shekara 18 ya zama mutumin kansa, yayi tunani, yayi shawara da zai da kansa. Sace sace da muke da shi akwai daban-daban. Akwai sace sace na biyan kuɗi ransom. Akwai sace sacen yara wanda ake yi wanda ba su haifuwa. Misali wanda zamu yi yanzu dinnan. Akwai sace sace wanda ake yi a mai da su bayi. Shi din makwanan nan mun samu wayan su daga Katsina aka diba su an jan sayar da su a Burkina Faso. Ire-ire wannan muna fama da shi sosai a nan yan sanda din.
Daga Abdul Karim da Yabo, shugaban rundunar adalci ta Najeriya. Me zaka ce kan wannan sace yara da ake musamman ma yara tara da aka sace na kan?
To wannan al'amari da ni mutumin Kano da na ga masifar da muka shiga a lokacin mai tatsini ba bakon al'amari bane a gurina. Kuma a shekaruna na san wasu abubuwa da yawa a baya, duk da bayan da wayo aka yi jamhuriya ta farko, amma zan iya gane bambancin abin da ya biyo baya. A lokacin da aka zo mai tsine ibayena a Kano, ina cikin hukuma ta raya birane, an zo wanda korafe-korafe ga irin abin da yake ciki. Ina cin iyaka na filayen gwamnati, har ina hada da gidan mutane, har ina mai da matan mutane matansa. Kuma tare mutane ba san daga inda suke ba. A dubbannance, dubbannan yara. Ijiye musu da kwakwalansu a gaban kowa suka yadda cewa shi malamin nasu ya ku ubansu. Kuma aka kasance aka yi amfani da ni aka kawo min kwace-kwace ne saboda a cikin birnin Kano kewayen Fadila aka haife ni da ni da mahaifina da kakana iyayen kakana. Aka ce kuma gashi a cikin filin birnin Kano ake yin wannan abu. Mu kuma a hukumance muke yin dokoki ake rushe duk wani gini da aka yi ba bisa ka'ida ba, ko a filin waye, ko waye mai filin. Na zo da wannan magana, aka zo aka tara mutane a ƙarƙashin shugabancin Malam Muhammad Ino Dutse, mun riga Allah ya gafarta masa. Aka kira managing director da secretary legal advisor duk suna nan da ransu. Aka ɗora musu nauyin su je su gaya wa shugaban ƴan sanda na Kano, kwamishinan ƴan sanda. Iba mu irin raket da ake bayarwa in za a rushe gini irin wannan da aka yi ba bisa ka'ida ba. A fara ta kan wannan. Ana kiransa Mr. Ferguson a lokacin. Karshe sakamakon suka zo mana shi sai suka zo mana bayanin cewa ya ce ba zai iya ba. Ashe abin ya yi nisan da ba wani ɗan sanda da ya isa ya shiga birnin Kano da kayan sarki yunifom kamar inda wannan malami yake ciki yanzu. Sai suka fi shi duk ba mu sani ba. Ƙarshenta duk ko sai da ya gudu. Gwamna ya gudu, sarakuna suka gudu, malamai suka gudu, atari suka gudu. Sai ni Abdul Karim Ɗayyabu na tara mutane talakawa, talak ƴan uwana, ɗaruruwan mutane muka zo muka yi ƙoƙarin ya za mu kare kanmu. Mahaifiyata ita na sa ta rinƙa dafa mana abinci, ina zuwa ina ba mutane don kashi gudu. Nayi da gwamna, nayi da sakataren gwamnati, nayi da speaker na lokacin, duk ban samu haɗin kansu ba. Ya kasance duk a ƙarshen al'amari sai da muka jawo hankalin gwamnatin tarayya, suka zo suka kafa kwamitin bincike, aka tabbatar da irin mummunan hatsarin da muke ciki. Sannan aka zo aka kawo sojoji suka taimaka mana, aka murƙushe shi. Sai ya bacin an murƙushe shi, an kashe shi. Muka je gidan aka ga irin kayowar mutane kamar kwallayen giginya da irin ƙayanka mutane. Duk a ƙarshen al'amari sai da tafiya ta yi nisa, bacin aka bincike ba a ba da rahoto ba, sai a kwanakin 'yan shekarun nan kaɗan da suka gabata. Hatsarin nan magana ce ta malaman addini da jami'an tsaro da alƙalai, tun da mun ga abin da samu alƙalin kotun ƙoli da alƙalin alƙalan Najeriya ma gaba ɗaya. To in wa'annan duk gaba ɗaya da malaman addini da jami'an tsaro da alƙalai har da na kotun ƙoli ya kasance duk masu laifi ne, to wa zai kama mai laifi, wa zai hukunta mai laifi?
Za mu koma wajen ita uwa wacce take da 'ya'ya 7 yau a duniya, wato Hajiya Maryam Mamman Nasir. Ita tana da wani ra'ayi na daban wanda ya sha bamban watakila da sauran mutane.
Kamar yadda sauran magabata a wannan shiri suka yi magana, al'amarin sata yara a ko'ina a duniya ba ƙaramin laifi ba ne ba. Ka ɗauki yaro da gaban iyayen shi ka sace shi ba da saninsu ba, ka jefa su cikin halin ƙaƙani kayi saboda kawai kana so kai ka cimma wani burinka ko wata manufarka ba daidai bane ba. Kuma a ƙasashe da suka ci gaba, wato wannan ba ƙaramin hukunci ake yankewa ba. Unfortunately mu a Najeriya babban abin da ya sa mutane suke cin karansu ba babbaka shine kowa gani yake hukuma ne shi akan shi. Kowa zai iya yin abin da ya ga dama ya je ya kwanta ya bacci da munshari saboda ya san watakila ya san wani a gwamnati ko a wani bangare wanda za a fitar da shi. Da a ce ana hukunci mai tsanani, wallahi wani abun kuɗi idan aka baka aka ce kai shi ba za ka yi ba. Saboda haka wannan al'amari na sata ni ina kallon shi daga wasu bangarori daban. Na farko bangaren da nake ganin shi shine sakaci namu iyaye, musamman mu iyaye mata.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa ku ji ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilanmu a Birnin Tarayya Abuja da suka jagoranci wannan taro, da kuma Tubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata sune duniya, sune daɗin duniya. Mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi don su muke, ashe mu maza ba.
Kuma dalla, abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari auna ke cewa a wani lafiya.
Dan Usman sai lafiya Alhaji Muhammad
dan Liwa mai ban tsoro dan Shehu to dan Liwa baba sawa dan Usman baba kan kada mai kwali kan banki mai rangwangwan wili dan Tijjani wili mutumin jada.
We need to be shut down.